This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauraron abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren Lahadi, ana sauraron shirin Kallabi. A yau ma abinda muke dauke da shi kenan, amma fa bayan an sha labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi ne lafiya. Ga labaran duniya. Yan Najeriya dai na fuskantar ɗaya daga cikin yanayi mafi muni na taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasar da ke yammacin Afirka cikin shekaru. Hakan ya samo asali ne sakamakon hauhawar farashin kayayyaki, sakamakon manufofin kuɗi da suka sa darajar kuɗin ta faɗi idan aka kwatanta ta da dalar Amurka. Lamarin da ya haifar da fushi da zanga-zanga a faɗin ƙasar. Ɗan gwamnati na baya-bayan nan da aka fitar a ranar Alhamis sun nuna hauhawar farashin kayayyaki a watan Janairu ya ƙaru da kashi 29.9 cikin ɗari, mafi girma tun shekarar 1996. Galibin su ya shafi abinci da abubuwan sha. A ranar Juma'a ta gabata ne kuɗin Najeriya naira ta ƙara faɗuwa, inda ake canjin dalar Amurka ɗaya akan naira 1,224, lamarin da ke nuna asarar da aka samu da kashi 230 cikin 100 a bara. Faɗuwar kuɗin na ƙara taɓarɓarewa halin da ake ciki a yanzu, wanda hakan ke ƙara duskusar da kuɗaɗen shiga da kuɗaɗen da 'yan Najeriya ke samu. Amurka ta yi Allah wadai da goyon bayan da Rwanda ke baiwa ƙungiyar M23 da ke gabashin Congo, wadda ta wayanta ya yi sanadin raba dubin dubatar mutane da mahallansu, tare da yin kira da ƙungiyar 'yan tawayen da ta daina tashin hankali. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka a cikin wata sanarwa jiya Asabar ta yi kira da kakkausar suka ga mummunan tashin hankula sakamakon ayyukan ƙungiyar M23 da ke samun goyon bayan Rwanda, wadda Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya suka saka wa takunkumi. Ta yi kira ga Rwanda da ta gaggauta janye dukkan sojojinta daga Congo. Ta kuma buƙaci 'yan tawayen da su ja da baya daga wuraren da suke a yanzu kusa da wasu birane biyu na lardin Kivu ta arewa na Congo. Da alama hakan zai iya yin matsin lamba a ƙasar Rwanda, wadda gwamnatin ta sha musanta alaƙa da ƙungiyar M23. Gobe Litinin, idan Allah ya kai mu ne babbar kotun Majalisar Ɗinkin Duniya, za ta gudanar da zaman sauraron sakamakon shari'ar mamayar da Isra'ila ta yi yankunan Falasɗina tun shekarar 1967, inda ake sa ran ƙasashe 52 da ba a taɓa ganin irin haka ba za su ba da shaida. Ƙasashe da suka haɗa da Amurka da Rasha da China za su yi jawabi ga alƙalai a wani zama na mako guda a fadar zaman lafiya da ke birnin Hague, cibiyar kotun duniya ta ICJ. A cikin watan Disamba shekarar 2022, Majalisar Ɗinkin Duniya ta nemi kotun ICJ da ta ba da ra'ayi da shawara na shari'a da ke tasowa daga manufofi da ayyukan Isra'ila a yankin Falasɗinawa da ta mamaye gami da gabashin Kudus. Duk da cewa duk wani ra'ayi na ICJ ba zai kasance mai tasiri ba, yana zuwa ne a dare lokacin da ake ci gaba da matsin lamba na shari'a kan Isra'ila game da yakin Gaza, wanda mummunan harin Hamas na ranar 7 ga watan Oktoba ya haifar. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Lahadi, Isra'ila ta yi watsi da kiraye-kirayen ƙasa da ƙasa ciki har da babbar ƙawarta Amurka na amincewar bai ɗaya ga kafa ƙasar Falasɗinu, tana mai cewa duk wata yarjejeniya za a iya cimma ta hanyar shawarwari. Faraministan Benjamin Netanyahu ya gabatar da abin da ya kira yanke shawara game da ƙasar Falasɗina a gaban majalisar ministocinsa, wadda ta amince da matakin baki ɗaya. Sanarwar ta tabbatar da cewa ƙasar Yahudawa ta yi watsi da kiraye-kirayen ƙasa da ƙasa kan yarjejeniyar dindindin da Falasɗinawa. Tun a shekarar 2014 ne da ya ƙoƙarin cimma matsaya tsakanin ƙasashen biyu, ƙasar Falasɗina mai cin gashin kanta a gabar yamma da kogin Jordan da Gaza daga kowane irin ɓangare na Isra'ila ya ci tura. Yau Lahadi magoya bayan dan takarar shugabancin kasar Senegal Basiru Diomaye Faye sun buƙaci a gaggauta sakin shi da sunan yin adalci ga kowa bisa tsarin mulkin ƙasa. Dole ne dukkan ƴan takara su ci gajiyar ka'idojin tsarin mulki na daukar kowa a matsayin daya, inji wata sanarwa daga kawancin shugaba Diomaye. Dan haka a saki dan takara Basiru Diomaye da Diak Faye ba tare da bata lokaci ba. Wata bukata ce ta jama'a da mutunta kundin tsarin mulkin ƙasa, inji sanarwar. Gamayyar ta kuma lura da lamarin da ya bukaci a gaggauta sakin shugaban jam'iyyar adawa Pastef Usman Sonko. Kotun tsarin mulki ta yi amincewa da sakar Sonko, amma ta amince da na Faye mai lamba biyu na jam'iyyar tare da wasu kusan 20. Daga ƙarshe ƙasar China na ƙara yin sintiri a cikin ruwan gabar tsibirin Kinmen na ƙasar Taiwan. Kwanaki kaɗan bayan da masunta biyu suka nutse a ruwa, yayin da jami'an tsaron gabar tekun Taiwan suka fatattake su, wanda suka zargi zargin da yin kutse. Sashen fujiyar na masu tsaron gabar tekun ƙasar China za su riƙa sa ido akai-akai akan ruwan da ke gabar tekun kudancin birnin Shimen, mai tazarar kilomita kaɗan daga Kinmen, don ƙarfafa aikin tabbatar da tsaron teku. Masunta daga Taiwan da China suna tafiya akai-akai. Motora masuntan ba sabon abu bane a duk irin ayyukan sinawa ke yi a cikin ruwa da ke kusa da Kinmen, wanda ke kusa da ƙasar China fiye da babban tsibirin Taiwan. Ƙasar China ta yi ikirarin cewa dukkan Taiwan mai cin gashin kanta a matsayin ɗiwaicinta.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumansu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri Grace Abduwuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Kallabai shirin ta wannan makon ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. Kallabi ya karbi bakuncin mace ta farko da aka zaba shugaban karamar hukuma a jihar Borno. Za ku ji ko wace ce da kuma tarihinta. Za mu kuma dora kan nazari da muka fara a makon da ya gabata kan yanayin rayuwar iyaye mata da ke nemen ƴaƴa da tarbiyyantar da su su kaɗai. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu dora kan nazarin da muka fara makon da ya gabata dangane da yanayin rayuwar mata da ake bari da ƴaƴa ko dai duk dalilan rasuwar mazajensu ko kuma mutuwa aure. Lamarin da ke barin tabo a rayuwar iyayen mata da kuma ƴaƴansu ko da kuwa sun samu ci gaba a rayuwa.
cikin zauren namu akwai Hajiya Rabi Muktar, Hajiya Sa'adatu Abdulmumini, Hajiya Saratu Umma da kuma Malama Amina Ahmad.
Yawanci za a mutu za a bar za a baki da ƴaƴa. Ba dangi ɗaya da zai zo da zai taya ki ce bari mu tallafa mishi. Wallahi na san wani labari baban ya rusu. Bayan shekara kaman biyar uwa ta zo ita ma ta rusu. Sai da uban nan ya rusu, kanin shi yana taya ta kulawa da ƴaƴan. Amma a gidanta take da take kula da ƴaƴa mata biyar take da su duk ƴan mata da uwar ta rasu kanin uban ya dauki ƴaƴan ya kai gidan shi da suka je hutu gidan kanuwar uwar su kafin su koma dai da suka koma ƴaƴan suka samu an lallata musu daki an yi bincike an yi waye an yi waye a me ya faru me ya faru wai an ce sun sata ngwal sun yi sata
to sata na mai ta dai
eh sun yi sata a cikin gidan wallahi haka kanin nan ba shi haka nan ya watsu ƴaƴan ya mai dama yar uwar su Allah ya ba mu yar uwan nasu miji ya sa su makaranta ya kula yana kula da su yana kaza yana kaza yana kaza to yau a ce mijin yar nan yau ya fadi ya mutu wa zai ci gaba da ƴaƴan nan yar uwan nan sai kuma a zo a ce wai yar mu ce fi sabilillah
ya ga wajen mama can suka samu haka a wani gidan
sai har suka je wani gidan nan to mu ne tun da kafin sun je gidan namijin ba su samu ba
to mace dai kowanne banne aka je dai kowanne aka ce aka taka to bolan dai kanta yake malama Saratu zaka ga yawanci matan zaki ga sun bar gidan mijin nasu wato ir aure ya mutu ko kuma ta dalilin baban ƴaƴan ya rasu zaki ga ta zauna a gida ta kasa sake wani aure daya daga cikin kalubalen da mata suke fuskanta kenan saboda ba ta san ƴaƴanta su je su agolanci a wani gida ko kuma ta bar su ita ta je wani rayuwar wani aure rayuwar su ya samu ta zaro mata suna samun wannan matsala suna shiga cikin wannan matsalan na da su je wani wurin ga ƴaƴan kanana ne gara sun zauna a gidan sun zauna a gidan iyayensu sun fuskanci tarbiyyar iyayensu har su girma
akwai matan da zaka ga dalilin ko mutuwar mijin ko rabuwan aure misali ko miji ya gudu idan aka samu wannan yana da rai kawai sai a neme shi a rata ya bar garin to ana samun wannan da mace ta je ta yi agolanci ma yaranta a wani gida gwamnati ta tsaya ta kula da yaranta saboda ana samun wannan matsalolin da yawa na korace-korace ma idan kika ɗauki ɗan kika tafi da shi eh ke kina son ki aura kuma ba mai rike miki ƴaƴan kin tafi da ƴaƴan wani gida shi mijin he's willing yana da niyan ya rike miki ƴaƴan a je ga cewa mijin na so ma rike miki yara to ta fannin dangin shi akwai wannan karuwala ba dama ɗan ki abu agolani agolani kin gane wannan so gwamnati ta tsaya ta rike ƴaƴanta ta kula da tarbiyyar su da ta kai su wani wuri can daban
wani lokaci kuma koda ku da kuruce ta
koda sosai kuwa saboda yanzu kamar yadda Malam Amiya ta ce zumunci ne yanzu ya zama wani dai sai la haula wala quwwata kawai saboda dangin suna kallo amma ba za su dauki da wainiyan ba sai ana duba a ga me ya bari kamar yadda zo aka faɗi cewa idan inda a ce ilimi arziki ne abinda ake hari kawai shine a zo a babakere akan dukiya a ni zan tafi wani zan tafi wani saboda a ba su wannan dukiya kuma da zaran dukiyan ya kare wallahi shikenan ba za a ta ido a kula da tarbiyyar da ba a kula da tarbiyyar shi cin shi shan shi da suturar shi ba gaskiya ana samun wannan matsaloli da dama
kuma Malama Amina kamar yadda muka fara magana nan tun farko cewa wani lokaci akan jefi ƴaƴa da kalmar tunda uwarsu ce ta rike su a matsayin ƴaƴan mace ƴar mace wanda wani lokaci ya shiga har yana taɓa zamantakewar auren su ma'ana ta kan kasa samun miji na gari dan duk wani nagari zai ce to tunda mace ne ta yi kan ma in shiga gidan da zan samu larura ina ba tarbiya saboda a iya tunanin suna tunanin tunda mace ce ta rike su babu kwaba
a gaskiya wannan kalmar ba daidai bace kwaba ba inda za a samu tarbiya mai kyau da ya wuce hannun ƴa mace wa dan ku duk wani tarbiya a karkashin ta za a same shi
hannun mijin gani
mijin kashi ita take ma tarbiyyar da namiji saboda yanzu duk yanda kika daura mijinki akan abu a haka za a tashi kin nuna kin bar shi ya wulakanta kin a haka zai ta wulakanta ki a auren da kai kin har kika nuna wulakanci da zaki dauke shi ba dole ya sassanta inda yana son zaman auren to tarbiya ko da kuna tare fa da miji suna ne za a ce wai ƴaƴa ba a ce musu ƴaƴan ƴar mace ba saboda uban su na tare da uwarsu to tarbiyyar wace yi a gidan ko da kana tare da baban da dai dai namiji maza yawanci kowa ya san suka fita can safi sai bayan magarba masu dawa da wuri su ne 5 ko 6
wato an tashi aiki
mun tashi dawo to wannan wannan da kika yi da yaran ba a nan suke samun tarbiyyar ba to ta ina kuma dan yau babu baban nan sai a ce kuma wai tarbiyyar ta lalace a hannun kiran ki ƴar mace to da kuke taron kenan wace tarbiyyatar da su shi yake tarbiyyatar da su da daddare kenan ake tarbiyya
ai wannan suna ce ba ko sun dawo ba san lura ma me ake ciki ba
ya gaji ma dai huce ci abinci ya daki ne bace to da sassafe wasu ma kan su tashi bacci uba akwai yaran da sai su ce wai sun kusa sati ba su ga ba ni naga wadannan yaran muna magana da su suke ta sun kusa sati dai ba su ga ba ba nace ya haka yake faruwa wai yana dare su kuma sun yi bacci da safe kan su tashi yayi gaba
gaskiya abin da nake gani ga mata mace kan gaskiya ita ce garkuwa
goma ma wanda aka mata aka bari ya san an mata wannan gudu yayi ko kuma gashi bai da amfani shine dan kafin maraya saboda dan kafin maraya kin ga shi uba ho bai san ciwon shi ba bai san komai na shi ba
ciwon shi
ba su tara uwa ma bai daraja ta ba ta tafi ta yi nan bazar bazar ciwo ba shi can menene wani azo a ce mata har duka ake mun mutum a kulla mace ke wata ma mata ita take biya mun gidan haya
sosai ga sunan da ni na gani gaskiya ni dai ina son malamai ne ni wannan zan kira ga malamai ne malaman mu na Afrika gaba daya ko na Najeriya gaba daya ne su mai da hankali a jawo hankalin namiji zaki je biki dari misali za a yi walima ko wa'azi wallahi ni dai tunda nake a rayuwa na ban taba zuwa biki in ji an yi walima a jawo hankalin namiji ba mace dai mace ita ce dai in ki kai kaza ki me kaza ki me to shi din ba ta da haƙi akan shi ne sai irin a ta focusin akan mace ana irin shi namiji zaki ga duk rayuwar shi ya dauka cewa daga Allah sai shi a biyayya ko bauta so ya kiga in yi aure bai daukan mace da wani muhimmanci sosai zai ga ai auren nan ma kaman favor kaman alfarma yima mace ya aure ta zaki ga ana ci irin ai maza sun yi wahala wane ne ke shi kuma zai ga irin ai alfarma ne ke aure ki kuma bai taba gani mamman shi zan da shi da ake ma mata an zai da zamu aure an zai da tun ana wata nan aure ai auren nan fa kaza bauta ne ni dai ban taba ganin ɗana da zai aure ana ne wannan hudu ba kin ga tun an aka saki layi
ai ina ga kore saboda an saki layi mu hankali ne ko
zuwa ha wallahi ai ka ma haka zan kana bukatar ai jagora to ai ka ma haka yake wani abu ma wani abu ma an sa ma kafin ma a zo ga aure
misali
ne ya ji wani ɗa na miji ya ce ni ya kuje an fi focusin an fi ba da mai da hankali akan miji ya ƙa mace ma ko tun suna kananan har su girma ya kamata danki na miji shi ne kike koya ma mace tun da wuri cewa ta yi aure za ta samu za ta yi kaza gidan miji ki kula da meme ya kamata ƴaƴan mu maza ma mun ka nuna musu darajar aure da darajar mace tun kafin ma ki kai lokacin neman auren
muka faɗa a gabatarwa yau kallaban mu ta mako wata mace ce da ta yi tarihi kasancewar ta macen farko da aka zaba a matsayin shugaban karamar hukuma a jihar Borno waka aka ce a bakin mu ita tafi dadi ga kallaban mu ta mako
sunana dai honorable Inna Galadima tikekkiyar LG Richie a jihar Borno Nigeria na fara primary school ina a nan Mafoni primary school a Mafoni ward NMC daga nan kuma na gangara zuwa Federal Government College don in obtaining school leaving certificate senior school leaving certificate Federal Government College Maiduguri daga nan kuma sai na gangaro University of Maiduguri inda na obtaining BSc in accountancy sai kuma na sake shiga gaskiya Fatima Ali Sharif na tsawon shekara 4 sai second tier da shi His Excellency Senator Ali Muhammad Sharif aka ba ni special advisor na mata a lokacin Senator Ali Muhammad Sharif second tier din shi. So after tenure na His Excellency Senator Ali Muhammad Sharif sai aka ba ni commissioner a lokacin His Excellency the Vice President of the Federal Republic of Nigeria Senator Kashim Shettima lokacin da yake gwamnan Borno. Aka ba ni commissioner na ma'aikatan mata na tsawon shekara 3 da rabi. Aka sake ba ni commissioner na poverty alleviation na shekara kusan shi ma shekara 3 da rabi. Kuma aka sake ba ni commissioner na agriculture two tenures din duka. So duk tenure guda biyu na His Excellency Senator Kashim Shettima I was commissioner throughout 8 years. Alhamdulillah. Sai kuma na zo wannan administration na Professor Babagana Umar Azulu aka ba ni shi ma special advisor on women affairs first tenure na Professor Babagana Umar Azulu to 4 years din shi da yanzu. Yanzu muka karasa muka shiga 50 year din kenan. Shi ne a yanzu kenan na tashi takara neman takarar mezin chairman da chairman na karamar hukumar jere na takara a karkashin jam'iyyar APC wato All Progressive Congress. Kuma alhamdulillah mun samu karbuwa na zama na muka zo muka yi primary elections muka yi general elections alhamdulillah APC muka yi nasara muka samu council chairman din jere alhamdulillah. Kuma yau aka rantsar da mu a wannan fannin ta wannan a wannan position din chairman na jere.
Me ya baki sha'awa kika shiga harkar siyasa?
Harkar siyasa dai abin da ya ba mu sha'awan shine shi siyasa ita ce inda zaka shiga kuma ka taimaka wa mutane, mutane kuma su ji dadin ka. Shi yasa muka shiga harkar siyasa don mu kokari mu ga cewa mun tallafa wa jama'a a daidai karfin mu mu yi wa mutane abin da ya kamata mu yi. Shi ne yasa ya jawo ra'ayinmu mun yi abin da mun yi participating a politics.
Ke mace ce kuma kina harkar siyasa, wace irin kalubale mata masu harkar siyasa suke fuskanta?
Eh gaskiya a da dai an fuskanci wannan women participation in politics din yana dan gaskiya akwai kalubale da fari amma alhamdulillah yanzu san ce dai ko kai ya waye da kuma an san darajar mata. Kuma alhamdulillah gwamnonin mu sun fara gane cewa mata masana da kokari. Shi yasa kamar ni party na ina alfahari da party na ina alfahari da shi His Excellency Professor Babagana Umar Azulu ina alfahari da stakeholders mu gaba daya daga national level har zuwa local level da na taso. Kuma duk sun bani goyon baya dan ni ta mace. So I'm very proud alhamdulillah sun bani goyon baya dari bisa dare. So ban samu wani kalubale ba yanzu gaskiya. Yanzu ba wani matsala kun na ga mace ta tashi za a koya mata baya indai tana da wannan focus na da kuma mission ta yi aiki. So ina ga yanzu kam gaskiya an things are really improving towards matter. So shi yasa yanzu nake da ma na so in ja hankalin mata gaba daya in mun samu position irin wannan ya kamata mu yi aiki so that at the end of the day za a su leaders mu za su ga kokarin mata kuma za su ga cewa eh fa wannan in mun sa mata a cikin positions za su yi delivery. So shine ni na ɗauka personally kan cewa insha Allah ba zan ba mata kunya ba kuma ba zan ba party na kunya ba, ba zan ba wa His Excellency kunya ba, ba zan ba wa jama'a na Najeriya da jihar Borno kunya ba insha Allah mun shiga da niyan aiki kuma zamu aiki da dan Allah mu ta a samu confidence na mata akan cewa akan mata akan cewa mu ma sun an ba mu irin wannan position din zamu iya mu aiki kamar yadda maza suke
kafin zuwan wannan mukami da kika samu a yanzu kin rike mukamai daban-daban a baya a matsayin ki na mace da take da iyali ya kike saukar da nauyin iyalinki sannan kuma ki sauke nauyin jama'a da yara tai akan ki
duka iyawa ne an kuma kana da iyalin da zasu understanding ɗinka duka ba abu ne da zai wahala ba duk zaka iya hada responsibility ɗinka as a mother kuma responsibility ɗinka as na jama'a da aka dora maka duka ba wai abin da ba za ka yi kai bane in ka sa niyya duk za ka iya kai shi kuma alhamdulillah all through na samu support na family na samu support na friends na samu support na jama'a na constituency ina da stakeholders ina duka komai ya tafi daidai alhamdulillah wannan ma babban nasara ɗaya ne a ce first elected female chairman na local government a jihata ai wannan babban nasaran da ma ya kai haka alhamdulillah muna gode wa Allah don because when she may break your record being the first female elected and take me to elected chairman na local government kuma na babban nasara ne alhamdulillah mun gode wa Allah
wani irin buri kike da bukatar cimmawa a shekaru masu zuwa nan gaba
to sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin burin inna
ya fa kama
ke ba kina iya shiga shirin domin ba da gudunmuwar ki ga ci gaban harkokin mata masu iya magana suka ce hannu daya baya daukar jinka muna godiya ta musamman ga wakilan mu Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da kuma Husaina Muhammad a jihar Borno da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe 6 na safen gobe Litinin inda zamu dawo muku da wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin Sarki Hakim Gumal da ya taya ni kawo shirye-shiryen na yau da Fiona Wamai da Tabata Umarni da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baballe kuwa mu kwana lafiya